ezigo nazarusa duk wannan sura da zamu karanta wanda da zamu kiyaye zarafin da ke karkashin wannan aya wallahi da mun zauna da donan lafiya da mun samu ci gaba a cikin rayuwar mu da mun samu matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa mu'minai ƴan uwan juna ne mu'minai ƴan uwan juna ne duk inda musulmi yake ɗan uwan kai duk inda mu'min yake ɗan uwan kai ya kamata ka fahimci haka mu san cewa mu ƴan uwan juna ne ba abokan gaba bane ba abokan ƙiyayya bane ba abokan rigima bane to amma abin takaici yanzu rayuwar tamu ba haka take ba yanzu ba maganar wai ɗan uwantaka ta imani ba za ka samu waɗansu ɗan uwa ne musulmai ne mu'minai ne uwa ɗaya uba ɗaya amma ana gaba tuni ana gaba waɗansu ubansu ɗaya amma gaba suke kuma duk musulmai ne waɗansu dangi ne amma ba ta gaba tuni kuma abin da kai kuka same su masu hankali ne masu tunani amma gaba suke yi iyayya suke kowa zai yake kamar ya kasa kowa wasuwar Allah shekaran jiya ta bugo waya take min tambaya ina kuka take malam ni na rasa daidai wa ɗan uwana a rayuwata nake me ke faruwa malam da yayata wata muku uwa ɗaya uba ɗaya da ƙanwata wata muku uwa ɗaya uba ɗaya da babbar yayan mu take malam sun sa na a gaba ɗan banda katan su da rashin mutunci ba abin da ke take to me yasa kace wallahi malam kawai saboda Allah ya bani miji mutumin kirki mai arziki zan ya aure ko kuma dabba sai aure ba shi yasa kullun sai a tantu a zage ni a gaya mun magana ai mun kariya a min sharri kuma dukkanin su musulmai ne amma saboda Allah ya mata wata ni'ima ta musamman shike na suka saka a gaba to irin wannan yana nan da yawa a cikin mu an uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya musulmai ne mu'minai amma da zaran Allah ya wani ni'ima sai ga wani yana kokarin ya ga ya za a iya taɗe shi ya za a iya ga bayansa ya za a iya samu matsala ya za a iya jefa cikin matsala ko ta hanyar ƙarya ko ta hanyar sharri ko ta hanyar ƙage ko ta hanyar yarfe ko ta hanyar cin mutunci wani ma ta hanyar asiri saboda kawai ne saboda wani Allah ya masa ni'ima ko ta duniya ko ta addini ko ta taimako ko ta ɗaukaka ko ta wani matsayi shi kenan sai ƴan uwansa musulmai mu'minai su saka shi a gaba sai ta ga bayan shi wannan aya tana nuna mana cewa musulmi fa Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa mu ƴan uwan juna ne ƴan uwa ne al muslimu akul muslim Allah ya ce musulmi ɗan uwan musulmi ne musulmi ba zai zalunci musulmi ɗan uwansa ba musulmi ba zai wulaƙanta musulmi ɗan uwansa ba musulmi ba zai ci mutunci musulmi ɗan uwansa ba musulmi ba zai tsaka musulmi ɗan uwansa ba wa kunu ibadallahi ikhwana kaza Allah ya ce ku zama bayin Allah ɗan uwa innamal mu'minuna ikhwa Allah ya ce mu ne ɗan uwan juna wannan ɗan uwantaka Allah madaukaki sarki ya daura mana ita mu tsaya mu ji koran Allah mu rike ta mu taimaki junan mu akan ta mu sani rayuwa Allah madaukaki sarki bai raba rayuwa daidai ba dole ne sai Allah ya yi wa wani ni'ima fiye da kai dole ne sai Allah ya ɗaukaka wata fiye da kai kai ma sai Allah ya ɗaukaka ka fiye da wani ki ma sai Allah ya ɗaukaka ki fiye da wata mu dole jin zafi ko haushi ko bakin ciki ko ƙeta dan Allah ya ɗaga wani a cikin mu da wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya masa ko mu rasa wannan ƴan uwantaka wanda Allah madaukakin sarki ya ambata mana Allah ce fa aslihu baina akhawaykum kusulhu tsakanin ɗan uwa duk lokacin da aka samu sabani mu tsaya mu zauna mu ga me ya kawo sabanin wannan mataki za mu dauka mu kawo da wannan sabanin dan mu ci gaba da zama ƴan uwa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake kira mu ɗan uwa wannan shine darasin da wannan aya take koya mana cewa musulmi ɗan uwan juna ne mu zauna akan wannan ƴan uwantaka wannan duk abin da ya taso mu tsaya mu zama masu sulhu tsakanin mu sannan kar mu zama waɗanda ba ma sulhuntuwa idan an mana sulhu ya zama mun ɗauke sifa idan ka sama fada to an an samu matsala sai ba za ka yi hukunta ko ba haka nan za ka tsaya ai tarjuma ita gaba har abada wannan baya da gaskiya sifar mutumin kenan sifa ta gaba a gurguje shine sifa ta hudu kenan a cikin aya ta 11 wannan ayar ita ma tana wannan abinda zamu koya karkashin wannan darasin shine saboda cewa duk abinda muka san zai iya kawo matsala tsakanin mu menene abinda muka san zai iya kawo matsala tsakanin mu shine jefa wa juna wani abu na izgilanci musulmi mutumin kirki baya san izgilanci baya san aibantawa baya san fatanci baya san mutunci sai ka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yafhar qawmun min qawmi waɗansu jama'a rinkar waɗansu jama'a izgilanci me yake kawo izgilanci a cikin al'umma shi ne fifiko da daraja da Allah ya wasu kana ganin kai mai ilimi ne kafuwa na ilimi wani jahili ne to sai ka rinka masa izgilanci kai mai arziki ne wani talaka ne sai ka rinka masa izgilanci kai dan birni ne wani dan ƙauye ne sai ka rinka masa izgilanci a'a kai wayayye ne wani bijiraji ne sai ka rinka masa izgilanci kai ka taka wani matsayi wani bai taka ba sai ka rinka masa izgilanci to Allah madaukakin sarki ya hana mu wannan wannan duk wannan dama da ka samu Allah ne ya kaita idan Allah ya so sai ya ajje ka shi ma zai ce kuma manzon Allah yake cewa idan Allah ya jarraba dan uwanka da wani abu kar ka aibanta shi idan ka aibanta sai ka sani Allah zai iya ba ki lafiya sai kuma Allah ya jarrabe ka da wannan abu dole ne ki kiyaye shi ko Allah ce kar wasu jama'a yi wa wadansu jama'a izilanci Allah ce ata an yakunu khairan minhu la tu yana ma sun fi alkhairi me bi sun fi alkhairi a wajen Allah wannan wanda kake batawa ko kake ci maka mutunci ko kake aibanta shi me bi ya fi ka matsayi da daraja da girma a wajen Allah ko kuma ta inuwa kafin kuma duniya a waye gari ya fi ka kai da kake ganin ka saka wani matsayi ko ke da kake ganin kin saka wani matsayi Allah ya dawo da ke baya shi kuma Allah ya kai shi Allah ya ce wala ni sa'un min musa haka nan mata ma karto mata ya musu bilanci ta ayi kunu khairan min hun yadi wanda ake wa izbilancin kun fi alkhairi da masu izbilancin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kun haka bi duran Allah subhanahu wa ta'ala mu kama bakunan mu daga aibar da mutane wannan yana daga cikin babban darasi da zamu koya wanda yake koya mana zamantakewa ta rayuwa da kuma nisantar duk abin da zai cutar da tsakaninmu darasi na gaba na biyar da jismu da zamu iya fa'idanta ƙarƙashin aya ta 12 shine nisantar mummunan zato da ƙaurace wa gulma da bin kwakwafi da jirgigi don a gano laifin mutum wannan ayi tana karanta da waɗannan abubuwa guda uku mu ƙaurace wa mummunan zato mu dinga kyautata wa junanmu zato kuma yana daga cikin abin da yake kawo mummunan zato shine wancan darasin da muka fara faɗa na farko ko kuma na biyu ko na uku shine rashin bincike idan an baka labari haka kawai ka dinga yi wa wani zato kana tunanin wani ba mutumin kirki ba kai wani mutumin banza ne kai wani kaza kaza ne wannan ba daidai ba ne ko kuma ya zama kina munana wa ɗan uwarki zato kina tunanin ai wancan kaza ce ai wancan tana kaza ba daidai ba ne shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu jitanibu katiran min adh-dhanni Allah ya ce inna ba'd adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha kullu sulu abu uku wanda wannan aya ta hana mu daina wa junan mu gunan zato mu daina yi wa junan mu gulma ziba man da aka mai manzo Allah bai ne ziba manzo Allah ya ce zikru akaka bima yakra shine ka dinga ambatan dan uwanka da abin da yake ci manzo Allah ya ce la ya dakhulul jannata lakka yubni annamiri ya gulma ya je ya faɗi maganar wannan ya faɗi maganar wa wannan saboda haifar da bantanci tsakaninku wannan ba zai shiga aljanna Allah ya ce la yaghtab ba'dukum ba'dha kar sashen ku su dinga yi wa sashe biyu suna gulma da su suna faɗan waɗansu manzanu idan su haɗa tsakanin su wannan haramun ne sannan Allah ya ce wala tajassasu mu daina bibiya muna bin kwakwafi wajen mu gano wani ne yake wani ne yake ciki cikin wannan haramun ne ba daidai bane bibiyar mutum da bin kokoti dan a gano laifin sa ba daidai bane ba wanda za a bibiye shi kuma a gano laifin sa haka kawai ka sa mutum a gaba kai ta bincike sa dan ka gano wani hali yake ciki ne yake wannan haramun duk wannan yana daga cikin abin da yake kawo matsala a cikin ainihin wato al'umma darasi na gaba darasi na shida daga cikin abin da wannan sura take karantar da mu a gurguje shine sanin asalinmu kawai san asalinka me yasa aka gaya mana asalinmu jankar wani wani alfahari asalinmu ɗaya ne babanmu annabi adam babanmu hawwa shi yasa yanayin halitta arziki ko zamantakewa ko girma ko shekaru wannan ba za ka sa wani wani alfahari ba Allah ya ayyuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu Allah ya nuna halitta ku ma da mata muka sanya ku ka zama jama'a ku kuma ka zama kabilu daban-daban me yasa aka sa muka zama al'umma ko jama'a kabilu daban-daban wannan kabilar Hausawa wannan Yarbawa wannan Fulani wannan Inyamuri wannan kaza ba wai dan inya al-fahari da kabila ta ba ba wai dan kai alfahari da kabilar ka ba ba wai dan kai alfahari da kabilar ka Allah ya ta'arafu ko dan mutan juna mutan yaran mu mutan asalin mu mutan garin mu mutan gidajen mu mutan yan uwan mu amma ta ina ake samu fifiko a wajen Allah ba ta bangaren halitta ba ba ta bangaren kabila ba ba ta bangaren zamantakewa ba ba ta bangaren matsayi ba ba ta bangaren arziki ba Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum inda ake samun fifiko shine duk wanda yake kauran Allah ko da kabila sa ba asali ba ce ya fi ka wajen Allah ko da kai dan gidan wani ne wani da kike in ya fi ka kauran Allah ya fi ka wajen Allah mukallib lahi ibn rabah baki ne dan afirka ne dan habata ne amma ya fi bakuranci bahati ne kan ba ya fi manzon Allah daraja a wajen Allah ya fi abu lahab Abu Lahab dan uwan Mahdi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba Quraysh ne ba Hashimi ne amma wannan abu bai amfana da shi komai a wajen Allah ba Bilal baki ne dan Afirka ne dan Habasha ne amma ya fi Abu Lahab girma da matsayi a wajen Allah me yasa kuma da ya fi tsoron Allah inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah fadala bainal arab wal ajam ba magana wanda ke biko ai ni dan wane ne ai ni dan gari kaza ne ai ni dan kabila kaza ne duk wannan ba zai kai ka ba abin da zai kai ka shine aikinka baka ba abin da amalu da mutum yake nasa ba ni wanda aikin sai ne da shi baya ko dangantaka ba za ka kai shi ba shi ta ya ba mu Allah ya ba mu wannan kaida inna akramakum inda Allah atqakum abu na karshe a gurgurta saboda lokaci darasi na karshe wanda zamu iya koya shine daga aya ta 14 zuwa aya ta 18 wannan ayu guda hudu suna karantar da mu menene musulunci menene imani da kuma tasirin musulunci da takurin imani qalat al-a'rabu amanna lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum wannan ayat tana mana kenan akwai bambanci tsakanin musulunci da imani malamai suna cewa kalmomi guda biyu ne idan suka hada a guri daya ko su sai ta dauki ma'ana daban-daban idan daya ta zo daban sai ta dauki ma'ana daya bi inda aka ce wala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku mutu sai kuna musulmi ana nufin hadda mu'minai idan aka ce innamal mu'minuna ana nufin hadda musulmai amma da aka ce qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna sai zama imani daban musulunci abinda ake nufi da musulunci anan wasu malaman suke cewa shine wanda yake aikata abubuwa na zahiri abinda Allah ya umarce shi amma na batin ne kan kauna sai wasu abubuwa suka ce a musulmi shine wanda yake aikata dai wasu da cikin manyan manyan laifuka amma yayi imani da Allah fa ku sun sani yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'mini shine wanda yake kauna sai wasu manyan manyan laifuka kuma yana da imani da Allah yana da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mataki na farko shine mataki na musulunci mataki na biyu shine matakin imani duk wani mu'mini musulmi ne amma ba kowane mutum yake zama mu'mini ba domin duk mutumin da yake aikata manyan laifuka yana shan giya yana zina yana tata yana neman mata yana neman maza suka ce wannan musulmi ne amma ba mu'mini ba ne mumini shine mai nisantar manya-manyan laifuka. To mu yi kokari mu zama masu imani din dan mu taka wannan mataki wanda Allah madaukakin sarki ya fito shine mataki na imani, shine mu kaurace duk waɗansu manya-manyan laifuka wanda Allah madaukakin sarki ya hana dan mu samu mutunci na imani a wajen Allah subhanahu wataala dan mu kara samun kusanci zuwa ga Allah. Kun da aka nuna mun lokaci yayi kamar yadda na faɗa wannan sura ana so a faɗi abinda ke cikin ta sai dai ai daura kula da saki dai ana karantawa amma ina ganin nayi agurguje na turo abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da abubuwan da muka koya da abin lura a cikin wannan sura ta suratul hijrat abinda muka faɗa ya zama dai Allah ya ba mu ladar abinda muka kusuro ubangiji Allah ya dafa kamana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله بكم ما لا الله يساك ما قدمت لي في شاء الخير وتو ما لم بعد كتن شيء ورس ما لني وما ما لني من دعواني وتو ما لني نقل دين ينلوك ينقل دفكة ودن جسكي ثورة وروبه akwai mutum zaka ganshi mutum ne mai ilimi kare da gaske amma shi in ba awa biyu da rubi ka bashi ba zai iya tsaka ko ba zai iya ba. Akwai kuma lokacin da yake cikin liminci ko kawa kake da shi ko hudu so mutum ba zai zama kwararren da da'awa malami na tsofi ba sai ya zama yana kula duk irin waɗannan abubuwa kaga jiya a kwaba ba malam bayani kawai aka yi shi lokacin da zai zo ya hukan minbari cewa da kwakwafa ta larabci da ta hausa duk minti 30 ake yi amma malam bai wuce minti 30 ba. Yanzu kuma kaga malam ya fara da 25 har ina cewa idan malam ya nima ma za mu fara mishi ya kai awa ɗaya har da waɗansu mintoci. Amma kafin awa ɗaya malam ya isar da saƙonnin nan ya ƙarƙara bayanan nan kuma ya tsaya a madakata. Malam Allah ya saka maka da alkhairi kuma wannan ina faɗin shi ne domin ya zama izina ga masu wa'azi kar ka ɗauka duk lokacin da ka samu dama ka karɓi abin magana sai kai awa biyu ko awa biyu da rabi. Akwai lokutan da yake takaitattun mintoci kake da su ka isar da saƙonka a cikinsu. Ba za ka wannan ƙalubale ne gare mu mu ɗalibai ballantana kuma ga malamai. Allah ya saka da alkhairi. Malam ya ambaci abubuwa masu mahimmanci masu wato taɓin zuciya matuƙa dangane da wannan sura mai albarka. Malam ya kawo mana abubuwa kamar guda 7 waɗanda za mu amfana da su daga waɗannan ayoyi masu albarka. Ba wani ta'alikin da zan yi a kai amma kawai zan rattabo su ne domin ya zauna a cikin tunani. Abu na farko da za mu amfana da shi a wannan sura ne albarka, ladabi ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ladabi ga Allah da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abu na biyu neman bayani da rashin azarbaɗi da rashin sakin harshe da rashin kutsawa cikin abin da bai shafe ka ba. Abu na uku samar da ɗan uwanta na imani mai ƙarfi wanda zai lulluɓa da kyawawan ɗabi'u na karamci na girma na arziki. Abu na huɗu malam ya mana bayani akan kigilanci da walaƙanci da ganin fifikon wani akan wani ko a aikace ko da harshe duk yana faruwa. Ko a aikace kawai mutum ya zo wani na wani talaka na magana kawai kana kallon shi kallo na ƙasƙantarwa da walaƙanci. Wani lokaci a aikace ne wani lokaci da baki
to malaya ga mana wannan suran ta kasanta wannan dabi'a dabi'an jahiliya ce ka rika ganin nakuwa ne family mu kin kana ku darajar family mu ya fi naku angon mu ya fi angon ku salon zanen mu ya fi zanen ku duk wannan yana daga cikin jahiliya Allah ka shirya ta da mala yayi magana abu na biyar kenan hudu kenan a anna biyar kenan akan mummunan zato da giba da bibiyan al'auran mutane dan ka gano ayyuban su ka samu abin ya madidi da talla a gani wanda kuma wannan kamar yadda malam ya kawo mutum yakan kutsa ma har abin da ba ruwan shi a social media kaga mutane shi ta kawo abubuwa na giba na kazafi na ƙarya abin da ba a yi ba yanzu nan a ƙirƙiri labari mai mata wanka a ƙirƙire ta nan da nan a girmama ta a yi mata wanka a sa mata sabbin kaya a yaɗa cikin jama'a kuma duk abin nan ƙarya ne mafi sharri shine wanda ake jibin tashi zuwa ga malamai domin idan an bata malami an bata da'awan gaskiya in an bata malami an bata da'awan gaskiya kuma malami dai ba mala'ika bane ba sako shi aka yi daga sama ba shi ma yana iya jahilcin waɗansu abubuwa ban san ka ba ban san ka ba da aka iya abin da ya bayyana shi zai iji ta yi ko mutane ba su yarda malami ya iji ta yi ya kuskure sai dai ka zama tamkar annabi kin ka faɗa to wahayi kawai daga sama yazo ya gaskata to mala ya gaya mana wannan mummunan ɗabi'a wanda wannan sura ta koyi sannan abu na shida shine an tunatar da mutum asalinsa ba dai kai ne mutum ɗin nan da aka halicce ka daga ɗigon mani ba ko ka wuce haka ko akwai wanda aka halicce shi daga gwal ko zinari ko akwai tsatsan mala'ika a cikinmu babu kai ne dai mutum kololuwa a ce an halicce ka daga tsaya kololuwan ke ne amma in aka gangaro ƙasa an halicce kowa ne daga ruwan da ana ma jin kunya kowa ne ruwan da aka halicce shi da gare shi yanzu a gari dan a gari ruwan da aka halicce ni a jikina nan sai ne ta ɓoye-ɓoye ba ko wanda ya wuce wannan babu wanda ya wuce mu ko an tuna ma dan adam da asalinka wanda in kana yi kana tunanin asalinka dole ka cire girman kai dole ka kafanta da tawalu dole ka fahimci cewa ba ka wuce bawa ba sunan ka bawa dan an yi lokacin da baka kuma za a yi lokacin da baka kuma baka mallaki kanka ba balle ne ka mallaki wani yanzu ne sai ka ga ciwon ciki yanzu nan ciwon ya ƙasa ya sa ka fi ihu ya ƙudan nan mai sauƙi sai sa ya mace ta ce ihu a ɗaki ka ko ga damu maza mu muke na ƙuda ya wata mala'ika ga to mutum ke nan wannan na ƙarshe mala ya kawo mana haƙiƙan imani da sunayen imani akwai al-islamu akwai al-imanu akwai ma al-ihsanu to Allah ya saka malam da alkhairi abubuwa masu kyan da wannan sura ta umarce mu shi Allah ka taimake mu iya aiwatar mu muna nan da ta kasanta mana ta nisanta mu da su Allah ka taimake mu tsare mu nisance su kawai ni kalma ɗaya zan ƙara menene zai baka daman ka san waɗannan abubuwan kai aiki da su ko kai aiki da su abu biyu ne al-jahl wal-hawa ko dai jahilci ko kuma sarrai ko jahilci ko sarrai wanda bai san gaskiya ba ba a tsammanin ya aiki da gaskiya akwai kuma waɗanda sun san gaskiyan kamar yanzu ai duk mun san gaskiyan ne to me ya zai hana mu aiki da gaskiya ittiba'ul hawa bin san zuciya da ka waɗannan abubuwan guda biyu su ne manya-manyan abokan gabanmu
da jahilci da tsara za ka sai mu miƙe jama'a mu yaƙi jahilcin da ke tare da mu dan mu fita daga cikin ɗabi'a shirka da suke bautan Allah kan jahilci mu kuma miƙe mu yaƙi zuciyarmu domin mu kumata daga ɗabi'an yahudu wanda su ba su da jahilci suna da ilimi amma tsabar rashin mutunci da bin son zuciya ya sa ba za su yi aiki da gaskiya ba kuma yin wannan shine as-siratal mustaqim da Allah ta ilgi na siratal mustaqim siratal ladina amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin al maghdubi alaihim al yahud sun yi son zuciya sun yi watsi da gaskiya waladdallin kirista suna neman kusancin Allah akan jahilci Allah ya tsamar da mu Allah ya daura mu akan daidai kafin in maida abin magana ga masu ita inda ni ke shugabantar zama akwai manyan mutane da dole sai sun gabatar da ta'aliki a wannan zama na farko shine shugabanmu Sheikh Muhammad Sani Yaqub shugaban jama'ar Izaratul Bidaya ta Ummat Sunna na wannan gari namu ne albarka kuma da shi kusan aka fara wannan karatu ba kuma shi an kawo ƙarshe da shi to za mu roƙi malam ya tofa mana albarkacin bakinsa da sannan idan ya gama shi kuma mai gayya shi ne mai girma ma daki sai ya gabatar mana da nasa ta'aliƙin to sai in maida al'amarin ga mu'assasatu Muawiya dan so kuma su kashe mana da saƙonnin da ke tare da su daga wata malam
bana da wani magana illa fatan alkhairi da kuma godiya ga Allah da godiya ga malamin da ya taho musamman domin karantar da mu sai dai abin takaici abin da ban ji daɗi ba ban ga jama'a ba wannan kawai ni shi ya dame ni har mata yanzu mata sun kamu uku mata sun amaza uku to ina matasan mai ina masu neman ilimi ina masu bukatan ilimi mai hana su ruwa sanarwa ne bai kai gare su ba yanzu taron nan ya wuce sallar azhar ne bai ma kai sallar azhar ba to ni kawai shi ya dame ni kuma na tabbata kowa ya ji ni ina jin kunyan malamin ne a kan ya zo ya bai ga jama'a ba kuma ga zarar samu himmai wanda ba wadda baya bukatan wa'annan rarrusa saboda haka mu mutanen rariya mu kiyaye mu ba ilimi muhimmanci kuma mu girmama baƙinmu yana daga cikin girmama baƙi mu halarci abinda suka taho da shi mu amfana da Allah abinda Allah ya sanar da su fatan Allah ya shiryar da mu baki daya mala Allah ta kada alheri Allah mai da kan gida lafiya assalamu alaikum
wato wannan tarbihi da shugaba ya yi abu ne na gaskiya kwarai da gaske amma ina fahimtar waɗansu abubuwa guda biyu su suka ce makama haka abu na farko ke ci gaba muna son ci gaba to amma kar ci gaba kuma ya mantar da mu asali a galibi a da idan za a irin waɗannan abubuwa aka rubuta takardu a kai masallatai da makarantu to yanzu sai muka takaita kawai akan social media to dan haka galibi in ba wanda ya shiga social media ba ba wanda zai ga sanarwa labanin da muka rubuta takardu mu kai masallatai da makarantu mu kai maɗaiɗaikun mutane mu kai mu ƙungiyoyi waɗanda muka sani na addini ko na rayuwa mu ba su gayya ta musamman to galibi yanzu ba akwai wannan ba galibi to wannan ya ɗan mai da mu baya ta wani janibi sannan abu na biyu shine duk wanda ya ji alkhairi ya tallan alkhairi kar ka bari sai an ce ka yi in dai alkhairi ne to hajjarka ci ka tallaka in dai alkhairi ne idan ka ji alkhairi ka je masallacin anguwanku da makwabtanku makarantun da ke kusa da ku duk a isar na san ƴan uwa mata alkhairin Allah je gare ku kuna da wannan kokarin idan mata suka samu bayanin abu daya zai wahalan gaske ta bashi a cikin zuciyarka sai ta gaya ma mutum goma ko ashirin wani lokaci ma za ta ɗauki maganin ta kai makarantanku cewa aiko a makaranta na koyi ji labarin za a yi kaza to wannan sanarwar ina tsammani kila ko da ta fito mai yiwuwar kila ta fito wuraren ranar Laraba ranan da makarantun islamiyya da na hadda ila sun tafi hutu ko azan kuma aka yi shewa a sabar ba a je makarantun ballantana isar da sakonni ina fahimtar wannan ya ce maka wanda ka ci gaba na social media yana da kyau amma yanzu duk da irin wannan ya kama a rubuta takardu a aika da su makarantu da masallatai da ƙungiyoyi da ake a aika musu sai ka san ce ai tarayya a cikin alkhairi kuma duk wanda ya ji alkhairi kar ka bari sai an gayyace ka an ce yaɗa sai ma yaɗa mu waɗansu kun waɗansu group group ne za ka ta tura mu mutane ɗaiɗaiku ne za ka faɗi masallatan anguwanku ne za ka ji ba a faɗi ba ka yi ka sana duk yana da mahimmanci wannan to ina tsammani kila yanda aka samu aka fi kenan sanarwar ya zo kila ranar Laraba talata ko Laraba to kuma a lokacin nan babu sukunin kusan makarantu ma dai an yi hutu galibi wanda kawai ya ɗan jijiya shi ne abin nan amma dai yana da kyau mu ɗauki wannan tanbihi Allah ya saka da alkhairi to sai mu maida abin maganar da muke ma daki domin ya gabatar da jawabinsa gaskiya ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم بجاتا ثبتت على الله سبحانه وتعالى ودع تارا معنين يو مكسوم علي ونم فيها الشيخ دكتور عبد العزيز الزهوري مجيب وزير الدولة الإسلامية كيلو يمنى ni a da zuwan sai kawai shi ne muna godiya kwarai da gaske da ya samu dama ya taso tun daga Kano ya zo kwana biyu ya zo mana hutuba a nan ranar juma'a ya kuma muhadara a masallacin tsakani a rabi sani ya kuma yau din da ya yi mana nasiha a kan wani yawon sabuwa ina fata abubuwan da muka ji mai aiki da ke babu shakka ban abin da ya tsara ba ne shawa a kai shi ne yadda ake magana a kan social media ya kamata mu ƙara lura ko mu ƙara hankali a kan irin abubuwan da ake bazawa a kan social media ba ka ga abu ne da suna ka tabbatar da shi ba ko ka yi ce ba a je kana bazawa ko kuma a je ana shayar da kada Allah ya kamata mu lura da wannan illa wadda ke shigo mana a wannan social media kuma mun san halin da ƙasar mu take ciki ko kuma ke duniya da mata saboda sai mu ci gaba da fari mu gyara halayenmu kuma mu ci gaba da da Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kidda mu cikin wannan hali da muke ci a wannan ƙasa ta mu da duniya ta mu wala muna godiya kwarai da gaske da ka zo lafiya muna da Allah subhanahu wataala kuma da kai lafiya mu kuma da muka samu dama maza da mata da suka zo nan Allah ya albarkace mu Allah kare mana imanin da mutuncin mu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك على خيري ولن نكلمني مسوق هذا قريب لك. الله شيء أنفان الدمو دسو الله كم يسعدك على خيري. لكن ماذا قبل ما جانا زوا جماعتي إتا؟ أقوي شوتاون بشي نجير ماما جاكي. Yayi ga shi malamin mu kuma baƙon mu shi Dr. Abdulkadir Kazauri ina ga shi zamu roki shi mai girma ma da kin mika masa kyautan kyauta ne na Dr. Tafai wanda shi mai girma ma da kin dama mun san cewa yakan sai Dr. Tafai da dama wanda ya sa a buga su masha Allah to masha Allah to masha Allah to Allah ya saka da alheri shi mai girma ma da ki kan dauki nauyin buga wadansu littattafan wadansu kuma yakan sai adadi masu dimbin yawa rabar da su a lokuta mabambanta har a ciki akwai littafin masailul jahiliya wanda wata rana mai girma ma da ki ya zo wannan masallaci wanda a cikin hudaba sai muka ambaci wannan littafi masailul jahiliya muka kira hankalin cewa ya kamata kowane masallaci a sanya wannan littafi mai girma ma da ki na tashi shi ta akai odan da tafan aka sashi a masallacin gidansa kuma aka rarraba mu da kun jama'a to ga shi ma Allah ya daka shi ma sanan shi fafi Allah ya kara mu rayuwa albarka Allah kuma ya sa gama lafiya to mallan Anas ni na gama aiki na al'amarin yanzu ya dawo gare ka amma dai ina ga babu lafi idan akan ka zo na kira mallan Hassan ya Musa a matsayin sa na shugaban mu'assasat Muawiya ya gabatar da jawabinsa kila yana da abokan aiki wanda suka yi aiki tare kila musu godiya amma dai aikin shi suka yi ma kila zai musu godiya kila kuma zai faɗi waɗansu sakonni da waɗansu bushawori kila waɗansu azurra da yake da nufin shirya sunan gaba na san insha Allah ta'ala cikin bayanan sa zai hada da su dan haka mallam Hassan bismillah kafin mallam Anas ya zo ki karbi adin magana na to Allah zan yana da tawalu ya ce mallan Anas din shi zai Allah ya saka da alkhairi to mallan Anas bismillah
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kowa masu albarka a wannan kusan awa daya da rabi mu saurari jawabai daga malaman mu jagororin mu sannan kuma da kayataccen lakta daga bakin da ta Alhaji Salim Kazauri Allah madaukakin sarki ya saka mishi da aiki ya kawo mai da shi gida lafiya kuma yanda na faɗi a shimfiɗa waɗannan su ne ko wannan zama shi ne ke kawo min zama na ƙarshe daga cikin jerengiyar zama nan da wannan ziyara take kurta da shi cikin da ya rage su dakka za su karya dai a nan gurin kuma daga nan su kama hanga da fatan Allah wani shi sarki ya kai su lafiya ya sa su tar da iyalansu cikin lafiya dakka yana tare da tawaga banda shi jami'i na cikin dukiya na shi da kuma babban garibar shi akwai Sheikh Muhammad Nuruddin Abdullahi wanda ke shi ne babban PRO na jama'a ke zalatun gida wanda mace sun ba a kasa ba
baki daya. Waɗannan su ne tawagan da suka taso tsakanin sun haɗa zuke wance ta daular har yi zuwa wannan gari ta zariya kuma su suke kan hanyar tafiya a aikin su lafiya.
Zan yi amfani da wannan dama tunda mun kawo ita wannan karatun a wannan jami'a mai ban sha'awa mai ban gaye kuma banda karatuttuka da ake gabatarwa a kwamiti na iyaye mata waɗanda yake sun yi ƙoƙari kuma suna kan shi dangane da ci gaba da kuma raya wannan masallaci. To an umarce ni in kira ita shugaba a madadinta da sauran ƴan uwa mata bisa wakilcin gaba ɗaya matayen ƙasar Zazzau baki ɗaya da na suke kalmomin godiya da shi babban malaminmu da Abdulkadir. Ina amfani da wannan dama wajen kira malama Aisha Ibrahim Lukman wanda ita ce jagora da take jagorancin wannan kwamiti za ta ƙaro so da nufin ta kalmomi na godiya. Kana kusa? Tana kusa? To. Okay to. Ai? Okay to. To insha Allah ina ganin tunda ba ta kusa. Zan yi amfani da wannan dama wajen ƙara jinjina da godiya musamman da ya zama muka samu bakunci da kuma zuwa wasu daga cikin jagorori na tafiyar suna a wannan gari. Na ga shigowa ne a Sheikh Farhatu Bello sakataren majalisar malamai na jama'ati ɗalibin bida a iqamatus sunna na wannan gari kuma shi ne darakta na ƙungiyoyin ta da ke ƙurbu da ke kusa. Sannan kuma na ga shigowar Dr. Abdulgani na ɗan shari'a ɗaya daga cikin limamanmu na wannan masallaci. Duka muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka ma kowa da alheri ya kuma karɓa mana wannan zama ya san shi a cikin ne za mu ci a wannan lokacin na alheri. Jagoranmu kuma mai girma ma da cikin radiyo wanda ya taso ya bar ga abin da yake yi ya goga na kanmu ya albarkaci wannan zama. Muna ƙara jinjina da godiya da dukkanin goyon baya da ake bawa sunna da kuma wannan cibiya da ke bance. Ina madaukakin sarki ya saka muku da makaficin alheri ya karɓa mana bakina. Ina ganin kusan duk abin da ya kamata a gabatar wannan zama kusan ya riga ya ƙoƙarci ya gama gabatarwa. Sai ne wa juna nasiha sannan kuma mai yi kafaratul majlis wa gargare sai Allah madaukakin sarki ya maimaito mana dawowar malam kuma dawowa da alheri insha Allahu sanarwa zai gabata kamar yadda aka gabatar insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.